بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد يعلم الوكيدة يسر هدورم أولا يمشي نليتن شابيو قوة سفر شكالة دبو دليه دل دل أربعين أجر منذ صلى الله عليه وسلم عند شيني أشرين دبيو قوة قومة na shekara ta 2018 a lissafin miladiyya. Darasinmu na 73 a karatun littafin Fadhlul Islam na Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab da sharhinsa da muke bi na Malam Salih ibn Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Ibrahim Ali Sheikh. Za mu tashi inda yake lakin laysa amun illa walladhi ba'dahu sharrun minhu. A cikin حديث ده ابن وضاح يكو ده ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تو ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم. وأنا شيني حديثكم وأثر يا من بيان شي وباب ونزامنين سيفا شي واندزي بيو باينسا يا في شي شري يتي أبن نكي نفي باوي ونزامنين ko wata shekara tafi wata shekara ruwan sama ba, ko wata shekara tafi wata shekarar albarkar amfanin gona, ko wata shekarar tafi wata shekarar ta bangaren abin da ya shafi wani shugaba, a ce shugaban wannan zamanin yafi shugaban zamanin da zai zo, sai ce amma abin da ake nufi shine zahabu ulama'ikum wa khiyarikum, shine tafiyar malamanku da kuma zababbun ku mutanen kirki, karewar malamai karewar mutanen kirki, ko ta hanyar mutuwa ko ta hanyar rashin tasiri, afi karfinsu ba abin da za su iya. To duk wannan yana daga cikin abin da yake bala'i ne ga al'umma, sai malamai ba su da wani katakus, ba a hannunsu ake karɓar shari'a ba, rayuwa ta fita daga hannunsu, kowa inda ya sa gabansa daban, ba su da wani ƙarfi da tsari da za su iya saita mutane, ba a haskakuwa da hasken abin da suka haskaku da shi na Qur'ani ko sunna, bal ba a ma ɗaukar su wani abu ne da ya cancanci a kalle shi a lokacin da za a ɗauki wani mataki ko ra'ayi. Ya ce thumma yahduthu aqwamun yaqisuna al'umura bi ara'ihim, sannan bayan wannan in malamai suka ƙare ko tasirinsu babu, to za a samu wasu mutanen yaqisuna za su riƙa yin ƙiyasi na al'amura بآرائهم درأيوينسو، معنى زاسو أجي كف هجة دا قرآني كف هجة دا حديثا من ذن الله صلى الله عليه وسلم كف هجة دا مغنر السلف الصالح مغباتا دا سوكا غباتا كوي سي أدوغل دا حنكلي دا أبن دا أكي غنن أو النزامن شي يداتي سي أجي قرآني أجي سنة sai ce fayuhdamu al-islamu sai a rusa musulunci, wa yuthlamu sai a keta shi a yi masa rauni a ji masa ciwo, shine ma'anan yuthlam. Al-thalmu shine abin da zai jiwa abu ciwo a yi masa rauni a jikinsa, ma'ana musulunci dai ya zama ba shi da lafiya, in ji ibn Mas'ud. Kun ga a zamaninsa ya faɗi wannan abu, ga tasirinsa har yanzu ana gani. To a ƙarƙashin wannan ne sai yake cewa za mu tashi inda yake lakin laysa amun illa walladhi ba'dahu sharrun minhu, yace hadha kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, fassara ibn Mas'ud yace ibnu mas'ud ya fassara bi qawlihi da fadin sa da yake cewa lakin dhahabu ulama'ikum wa khiyarikum tafiyar malamai da zababbu mutane wato ana nufin salihan bayi mutanen kirki kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata yana daga cikin abin da zai zo nan gaba ya faru za a rika yin mamakin cewa an samu wani mutum mai amana sai ka ji ana cewa ai ko an ji labari a kabila kaza ko a cikin mutane kaza akwai wani mutum mai amana shine abin labari shine news kuma da kaga a zamanin yanzu a gun media abin da yake ba a saba ba shine za a ce news ko shi za a kawo to haka wannan zamanin in ya zo mutumin da yake mai rikon amana ne shi zaka ji ana bada labarinsa ɗaya-ɗaya ku ne haka a cikin mutane za a fikin ɗan kaɗan saboda ba a saba gani ba an shiga wannan halin ko ba shiga ba Allahu akbar an kusa ba shiga ba to Allah ƙara mana masu amana Allah ƙara mana masu amana to sai ke cewa hadha kama qala yawwa sai ce walakin zahabu ulama'ikum wa khiyarikum wa hadha min azim fiqhihi wani yana ga cikin girman fiqhun ibn mas'ud wa jalil idrakihi lil qur'an kuma girman fahimtar sa da riskar sa ga ma'anonin alqur'ani wa likalamin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kuma da yake fahimtar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam لان حقيقه الشر domin haqiqanin sharri in aka ce sharri to haqiqanin sa shine an yakuna sharru fi dinin nas wani shine in an ce jama'a suna cikin sharri to ba shine talauci ya baibaye su ba rashin zaman lafiya da menene duka babban sharri shine su rasa addini a samu sharri a addinin su sun rabu da addini ba shine mizani ba kowa yana rayuwarsa yadda ya ga dama ba mai ce maka uffan ba wanda ya isa yi maka magana a rayuwarka musamman abin da ya shafi addini sai ka ce kafi kowa saninsa za ka kowa ya sa gabansa ana abin da bahaushe ke kira zaman yan marina kowa da inda ya fuskanta wannan ga ramunsa ga inda ya fuskanta wannan ma ga ramunsa ko da rami ɗaya ma kowa da inda ya fuskanta yake aikinsa Allah kyauta mana to musamman abin da ya shafi addini in dai zama addini haka za a gutsutsura shi a kacaccala shi kowa da hanyarsa ga mutum biyu gidansu ɗaya amma kowa hanyarsa daban kuma kowanne gida a ce haka ake kaga addini ya gutsutsure an gutsutsura shi hanyoyi daban-daban kowa wanda ya zaɓa shi yake bi saboda ana bin abin ne gwargwadon hankali ko kuma gwargwadon maslaha ta rayuwa kowa yana bin inda ta fi masa daɗi domin abin ya koma ba zancen abinda Allah yake so a yi za a yi ba a abinda kowa yake so ya yi shi yake yi sai ce an ya kuna sharru fil iltizami bil jama'ati al-ula sharri haƙiƙaninsa shine ya zama an samu sharri alazimtar a tsayawa da bin al-jama'ati al-ula magabata na farko sune al'umma ta farko al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga an ce mutane ba sa bin su ba a ganin girman sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kai lokacin da za a samu masu tsine musu masu zagin su masu kafurta su wanda kuma ma bai haka ba yana ganin ba dole ne ya daura ayin su ba addini shi ma ai ya kai hankalinsa ya kai yana da wani tsari nasa da zai bi yayi watsi da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ce bata dace da wannan zamanin ba ana faɗin wannan shi ma ko ba a faɗi akwai mai faɗi ko wanda ana magana zai ce da Allah ku daina damun mu a wannan zamanin ba a 13th century muke ba ko ku 7th century kai haka suke cewa 7th century shine zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana nufin na common era 7th century wato zamanin da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin da aka annabtar da shi zamanin da ya yada da'awarsa kasi ba wannan zamanin muke ciki ba ana cikin 21st century ne don haka zamani duk abin da ya zo da shi kuma da shi ake tafiya don haka a aje wancan a yi sabon tsari akwai a cikin musulmi masu wannan da'awar ana kiransu modernist suna son su modernize musulunci ya dace da yadda zamani yake tafiya duk abin da za a ce hannu shi ya Allah kar ku kawo mana haram haram din ku bashi yadda dai za a tafi daidai kada kasashen duniya su kyare mu yawa an sun ce ba a sasan abu to mu bar shi misali da irin waɗannan abubuwa dai da suke aukuwa daga an ce fa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai dace ba ai zamanin yanzu to an shiga fitina duk mutumin da yake son shiga aljanna wallahi ba shi da wata hanya banda hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga kai tsammanin kafi shi tunani daga kai tsammanin ra'ayinsa ba shi ya dace ba naka yafi nasa shikenan ka shiga bala'i shi Allah ya zabar maka ba kofar aljanna sai ya kwankwasa an bude masa sannan wani dan adam ya shiga sai dai idan mutum baya san aljanna mutum a duniya yanzu zai ce shi ya fasa baya san ma aljannar ba komai ko ina ma a jefa shikenan sai tafi 40th century ma jira zai zo masa yawa amma in dai yana son shiga aljanna to ba zai zo ya matsa dole a ajiye hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu wata ba wallahi babu wanda za ta tsirar da mutum in ba ta manzon Allah din ba sallallahu alaihi wasallam al-iltizamu bil manhaj al-awwal makalkalewa da riko da hanyar farko din nan to nan ne daidai a tsaya akan hanyar farko anan za a tsira alladhi ikhtassa bihi Allah jalla wa ala nabiyyihi alayhi salatu wassalam wanda ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam madaukaki yake banci manzansa sallallahu alaihi wasallam alayhi salatu wassalam kamar da yace likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja da kowanne daga cikin ku mun waje masa mun sanya masa shari'a mun sanya masa minhaji minhaji shine dai manhaji hanyar bi shi ma ita ma shari'a din ma'anar ta manhaji na shagaya mana cewa asalin kalmar shari'a ita ce hanya karama da za ta kai ka zuwa ga rafi da dabbobi za su sha ana kan hanya za a tafi haka shari'a ma'anar ta hanya manhaji shi ma hanya don haka kowanne daga cikin al'ummomi mun sanya musu shari'ar da za su bi da hanyar da za su bi zuwa ga tsira to idan ko mutum yana ganin ta hanyar hankalinsa ne zai gano hanyar da zai tsira baya san wanda Allah ya sanya baya san wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita to wannan shine babban sharri a cikin al'umma kamar da ambata galibin mutane abinda suke tsammani sharri shine duniyarsu ta tabarbare harkar duniya ta lalace babu abinci babu tattalin arziki yayi rauni babu komai ba zaman lafiya ba kaza wannan shi yafi komai muhimmanci a gurinsu wannan ba wai ba shi da muhimmanci bane yana da muhimmanci kuma kar a rena lamarinsa tunda musulunci ya maida hankali a kansa shi ma amma akwai abin da yafi shi muhimmanci shine addininka ya tabu mutum ya koma daga musulunci ya koma kafirci daga tauhidi ya koma shirka daga sunna ya koma bid'a wallahi gwanda mutum ya zauna da talaucin duk duniyan nan ya zama ba shi da abin da zai ci yana da imani da a ce ya tara duk duniya yana da ita kuma sannan ya rasa sunna ya rasa musulunci Allah ya tabbatar da mu a musulunci yace al-kalamu ala luzumi sirat magana dai akan lazimtar hanya domin abinda ake dama wannan babin yana mana magana akan me wujubid dukhul fil islam wajibtin a shiga musulunci ba ka da wani zabi banda musulunci tilas ne kai musulunci in dai musulmi ne kai to ba ka da wata hanya da zaka bi banda wanda take ita ce musuluncin da aka sani kana kawo hankalinka ciki to shikenan musamman a cikin abubuwan da ba a kawo hankali din a ciki yace al-kalamu ala nabdh at-tafarruqi fi ad-din kuma magana akan abin da ya shafi watsi da rarrabuwa a addini a nesanci rarrabuwa a addini a haɗe a addini a yi addini iri ɗaya shine ma'anar haɗin kai haɗin kai babban wajibi ne a musulunci ma ma'anarsa shine kowa ya haƙura da ra'ayinsa a tsaya akan ra'ayi ɗaya tunda gaskiya dai ba ɓata ta yi ba addinin da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi yana nan a rubuce bai ɓata ba ana duba ƙur'ani shine a ciki ana duba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi za a samu a ciki ana barinsu kuma an tafi wani wuri to to an tafi wani gun daban an samu wani addini daban ba nasa ba don haka kowa ya ajira ra'ayinsa da wanda aka gada da wanda aka samu daga baya da wanda aka karanta a karkashe duk an aje su a zo a tsaya akan daidai wannan shine hadin kai Allah ya hada mana kanmu akan gaskiya qala sai ce lakin amma ku ba yadda kuke fahimta ba abinda ake nufi da lalacewar zamani wanda zai zo ya fi sharri fiye da wanda ya gabata yace abinda ake nufi yace lakin zahabu ulama'ikum shine tafiyar malamanku karewarsu wa khiyarikum da kuma zababbun mutanen kirki a cikinku idza zahaba alulama'u malamai suka tafi alladhina yaqtafuna sunnata wadanda suke bibiyar sunna kullum tunaninsu ina sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a sallah sunna suke yi a tufafinsu sunna suke yi azuminsu sunna suke yi komai sun fifita ra'ayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na sahabbai akan ra'ayinsu to in waɗannan malaman aka ce sun kare ba mai shiryar da mutane aka bar addini kowa ya shigo da sabuwar bid'arsa kowa ya bauta Allah da abin da ya ga dama to shikenan al'umma ta lalace to wannan shine sharrin da ake nufi ba sharrin talauci da wani al'amari ba wala yantiquna an hawa ba sa furuci bisa san zuciya duk zancen su maganar gaskiya ce ina gaskiya take ita ake bi wa yubarri'una zimmahu ko zimmatahu suna kubutar da kawunan su daga wajibin da Allah ya dora musu suna sauke nauyi shine ma'ana tabri'atu zimma abinda Allah ya dora musu su sauke shi Allah ya dora wa malamai aikin da ya dora wa annabawa ku koma qur'ani ya ƴan uwa ku karanta qur'ani sosai ku rika ganin yadda Allah madauki ke magana da manzanninsa musamman fiyayyen halitta fiyayyen manzanni manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ta zo abin da ya shafi isar da sako in ta zo abin da ya shafi tauhidi in ta zo abin da ya shafi wato kar'aiwa Allah ƙarya waɗannan abubuwa uku Allah madauki in ya zo magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya wasa akan su dama Allah ba mai wasa bane amma za ku ga irin tsananin da yake magana akan su ta isar da sako Allah madauki ya ce masa ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata ya kai manzo ka isar da sakon da aka saukar maka in ba kai ba to gaba ɗaya kwata kwata ba kai aikin ka ba na isar da manzanci kisa Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa duk mutumin da za'ama anna muhammadan sallallahu alaihi wasallama khatama shay'an min ar-risalata katama shay'an min ar-risala faqad a'zama 'ala Allah al-firya cewa duk mutumin da yake riya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya boye wani abu akwai wani sako da aka bashi ya isar ya boye bai fada ba to wallahi ya kirkiri ƙarya dangana wa Allah ya fi kowa ƙarya a duniya haka nan abinda ya shafi tauhidi Allah ya gaya wa manzansa sallallahu alaihi wasallam wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin an yi wahayi gare ka da annabawan da suka zo gabaninka cewa da za ka yi shirka da ayyukanka duka sun ɓaci kuma da ka zama cikin tababbu haka dai fiyayyen halitta ana gaya masa irin wannan irin da wannan irin magana to dole kai ka ji tsoro sannan abin da ya shafi isar da sako har yanzu da rashin shigar da wani abu bako a ciki Allah ya gaya mana dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin ثم لقطعنا منه اليتيم الوتيم فما منكم من احد عنه حاجز هكا الله يا من دangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai kirkiri wata magana wanda bamu fada ba yace mun fada to da mun kama shi da dama kuma da mun katse masa laka kuma duk cikin ku babu wanda zai iya kare shi daga gare mu Allah ne yake gaya mana dangane da wa dangane da fiyayyen wanda ya fi so a cikin wannan halitta to kaga ya kamata ashe mutum ya lura cewa addini shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kar a bauta wani wanda ba Allah ba kar a yi wa Allah ƙarya a sakonsa kada kuma a ji tsoron a isar da sako yadda Allah ya wajabta wa annabawa don haka duk malamai aikin su su isar da sakon tsagwaron karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tauhidin asali bayanin musuluncin asali a koyawa mutane kada wani ya shiga tsakani da ilmantar da mutane da gaya musu menene addinin musulunci wa za a bautawa kada a bari a bautawa dan adam kada a bautawa wani ma wanda ba dan adam ba duk abin da za a bautawa ya zama Allah shi kadai wannan shine abin da Allah ya aiko annabawa wanda ya ci nasara a wannan shi yasa ya kira su ulul azmi waɗanda suka fi shan wahala akan wannan ulul azmi minar rusul su wane ne su biyar ne da annabi Nuhu da annabi Ibrahim da Musa da Isa da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk annabawan Allah da manzanni babu wanda ya kai waɗannan biyar din shan wahala wajen isar da sako shi yasa ake kira su ulul azmi ma'abuta ƙarfin kuduri da haƙuri da juriya akan isar da sako wannan shine aikin malamai domin ana auna cin nasarar al'umma ne da tsayuwar malamanta akan hanya da kuma cewa sun miƙe suna isar da sako irin yadda manzanni suka isar a faɗa wa mutane ga abin da Allah ya ce ga abin da Allah yake so ai ga abin da ya wajabta ai duk abin da ya wajabta barinsa haramun ne duk abin da yake wajibi to barinsa haramun ne kamar yadda duk abin da yake haramun ne to barinsa wajibi ne duk abin da yake mustahabbi ne barinsa makruhi ne duk abin da yake makruhi ne barinsa mustahabbi ne haka shari'a take daga tunda Allah ya wajabta a isar da sako to in aka bar isar da sako aka zauna dan neman jin dadin duniya ana ta rikici an bar mutane a cikin jahilci to an bar wajibi an aikata haramu Allah madauki ya tsare mu haka aikin malamai da daliban ilimi a maida hankali wajen hada mutane da Allah wannan shine dama wajibin malami ba hada mutane da kai kanka ba da girmama ka da nuna matsayin kanka kai malami a'a hada mutane da Allah nuna musu ubangijin da zasu bautawa ka nuna musu girmansa a zukatansu girman Allah ya ginu a cikin zukatan mutane ba girman ka ba kai ba a girmama ka a baka matsayi a baka duniya ka ji dadi ba a'a Allah ya zama yafi komai muhimmanci a zuciyarka da zuciyar mutane wannan shine ka isar da sako Allah ya sa mu dace to ya ci gaba yake cewa wala yatawassauna fi umurihim fil fatwa a cikin al'amuran su ba sa wasa'awa ba sa yalwatawa da yawa cikin fatawa ma'ana ba sa shiga cikin abubuwan da mutane bai lazimce su ba kamar yadda dama ita ce siffa ta al-ulama ar-rabbaniyyin al-ulama ar-rabbaniyyun alladhina yu'allimuna sigara al-ilmi qabla kibarihi masu ilmantar da kananan ilimi kafin manyan ilimi ma'ana in aka zauna da mutane a nuna musu abin da ya wajaba a kansu su sani ba abin da suke so su sani ba mutane suna son wani abu amma sun fi buƙatar wani abu to abin da suka fi buƙata zaka gaya musu sanin Allah sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-wajibatil ainiyya abin da yake wajibi ne aini wanda wani ba zai dauke musu ba a fara koya musu wannan a koya musu tambayar da za a yi musu a kabari man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka a koya musu Allah madaukaki sunayensa siffofinsa zikirin Allah sadar da mutane su girmama Allah a rika sallah a rika azumi ana kyautata ma iyaye duk abin da Allah ya umarni da shi ka zama shi kake talla mutane su zo su aikata wannan wajiban mutane kowa ya san su abin da ke kuma wajibi ne kifai wani zai iya dauke ma wani to in wasu suna yi to ba sai kowa yayi ba ba dukkan mu ne sai mun zama alƙalai ba dukkan mu sai mun zama mujtahidai ba in an samu alƙalai suna aikin su to a kyale su wani kuma ya kama wani fannin daban amma duk abin da ke wajibi sai mun yi da tauhidi da iya tsarki da iya sallah wajibin kowa ya iya duk wanda ya rayu bai iya tsarki ba bai iya sallah ba baya koya to ya aikata haram zamansa kawai ba koya din ba haram ya aikata saboda me wani abu ne da aka wajabta masa kuma babu mai dauke masa banda shi kansa shine shi ake nufi da alwajibat al-ainiyya to wajibi malamai su tsaya kan irin waɗannan ba sai an zurfafa wa mutane abin da ya fi karfin su sai an gaya musu ba a rika gaya musu abin da yake daidai fahimtar su gurgurdan abin da Allah ya wajabta musu yace wala fi umuri tawjihi hakanan cikin abin da ya shafi fuskantar da mutane da zasu nusarwa da zasu rika yi suna ilmantarwa da fadakarwa to shi ma a rika yi daidai bukatar mutane wala fi umuri irshadi ko lamuran shiryarwa dai da dora mutane a hanya to a dora su akan gina san Allah da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da biyayya gare su da bautawa Allah da bautawa manzon da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin zukatan mutane ise ila akhirihi har zuwa dai karshen wadannan irin abubuwa din da wajibi su ya kamata ko ya wajaba a koyawa mutane bal yaltazimuna ma kana alaihi an-nas su lazimci abin da mutane suke tafi da shi fa inna ha'ula'i hum masdarul khairiyya to irin wannan malaman su ne mabubbugar duk wani alheri da al'umma take so amma malamin da ya fi gina kansa a kan taimakawa al'umma kwaɗayinsa shi ne a gan shi shi ne wane ba jama'a su fahimci addini ba to wannan ba cikin malaman da za su zama masdarin khairiyya haka masdarin khairiyya malamai kar mu manta yanzu wa'azinmu a cikin malamai ake yawa malamai a maida hankali a lazimci abinda Allah maɗaukaki ya ɗorawa annabawa tunda malamai su ne warathatul anbiya'i lakin ma sababu da'fil ulama malam ya zo da wata tambaya yanzu menene sababin raunin malamai me yasa malaman suke rauni ba a ganin kimarsu sai ce annahum yuzahamuna wasu wanda ba su ba sun musu kutse sun yawaita a cikinsu shi ne yuzahamuna an samu zahama yawa an cunkushe musu kasuwar waɗanda ba su cancanta ba sun shigo cikinsu wannan daga cikin bala'in da ke samun al'umma a kowane zamani wanda ba su cancanci zama malamai ba a ɗora su a kan mutane a matsayinsu malamai babu ilimi ba gyaran zuciya ba alama ta kusantar ubangiji sai kwaɗayin abin duniya to amma saboda akwai ko zaƙin baki ko haddace-haddace to shikenan sun zama malamai kuma za a ajiye nassoshi a yi aiki da abin da aka ga dama a yi to wannan kunga sun shigo cikin gonar malamai alhali su ba malamai ba ne to shi ne abin da ake mai da yuzahamuna ma'ana wasu wanda ba su ba sun zo duk sun tattare wurin sun raunana ƙarfinsu ƙala ya ce sun ma yahdufu a ƙuwamun sannan sai a samu wasu mutane يقيسون الأمور سنة قياسي نا الأمر بآرائه ما نمي مقن نن كدأ فهمت ما لن ينسوك قياسي نمطلق قياسي دين الرجسكين دليلين شريعة باين قرآني دا سنة دا إجمائي فأقوي قياسي أتكين جمهور ما لمي ونن قياسي ينا الرجسكين الأدلة المتفق عليها banda yan kadan daga cikin malaman da basu yadda da kiyasi ba wanda shi yasa ma wasu malamai suke cewa an zo zancen sa ma ba a sa su a ciki kamar irin su zahiriya banda su kowa ya yadda cewa kiyasi dalili ne na shari'a to nan a babin fiqhiyat anan ake yin dama kiyasi a babin ijtihadi amma nan ana zancen al'amuran da an gama yanke su ko a babin ghaibiyat ko a babun ibada ta ɓangaren me za a bauta wa Allah da shi ba fahimtar nususin ibadar ba a me za a bauta wa Allah da shi da kuma menene zai zama ibada da abin da ya shafi siffofin Allah da sunayensa da abin da ya shafi ayyukan Allah halittarsa gudanarwa ƙaddara domin imani da ƙaddara ɗaya ne daga cikin ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana ƙaddara tana cikin ayyukan Allah ya ƙaddara komai wajibin mu mumin imani to duk waɗannan abubuwan ba a shiga cikin su da kiyasi an kamata abu kaza ya zama kaza bayan ko Allah ya gama hukuncin sa ba Allah yayi mala'iku baka cewa akwai wata halitta wadda ba mala'iku bane kuma Allah bai ba mu labarin ta kace ai su ma akwai su wajibi mu imani da su akwai imani da ran kiyama kace ai ba lalle bane sai an imani da wannan ko kuma akwai wani abu daban da zai faru ranar kiyama banda abinda Allah ya gaya mana banda abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana da makamantan irin waɗannan abubuwa ko ƙaryata dai gaibiyat ko azabar kabari da ni'imar kabari mutum yace bai yadda ba ya amfani da hankalinsa duk waɗannan abubuwa su ake nufi anan yaqisunal umura bi ara'ihim al ara jam'in ra'ayi ra'ayi shine abin da yazo ta hanyar hankali ba a dogara da nassi a kansa ba shi ake nufi anan yawa a babin aqida ba a yin sa ba a kawo shi ba a kafa hujja da shi a babin fiqhu yana zuwa ana amfani da shi cikin abin da babu nassi a kansa ku gane wannan in babu nassi a mas'ala ta fiqhu to nan ne ake ijtihadi in ku akwai nassi nassi ma'anar nassi anan shine lafazin da la yahtamilu illa ma'nan wahid ma'ana ba shi da wata ma'ana sai guda daya to in abu haka yake to ba zancen ijtihadi in ko akwai ihtimali zai dan wannan zai dan wancan to akwai kofar ijtihadin fahimtar nassi an fahimci abu insha Allah wannan dai mun sha zancen sa a mahalli da bigiran fiqhiyat yani abin da yake nufi al ulama la budda an yakunu mawjudin malamai wajibi a same su lalle a samu malamai lakin yuzahamun sai dai ana musu cushe bi aqwam yaqisuna al-umura bi ara'ihim idan ka duba irin cushen da ake ciki da shi a zamanin yanzu in ka zo kan malaman kamar da na fara ambata mai ahaliya wane ne yanzu ya kafa wani body da za a gane wane ne mai ahaliya waye cancanci a kira shi malami akwai wannan muna da shi mu dai yanzu a nan kasar ba mu da shi a wasu kasashe suna da shi da hay'a ta manyan malamai da sai an yadda an san malam malami ne ya cancanta sannan dama ya shiga ciki ba mu a yanzu kaga ba haka ba ko yanzu galibi ma harkoki duk siyasa ce shugaban da yake shugabanci zai ce wani mutum malamai majalisar malamai da wani da wani da wani kowa sai azo a ce shikenan babu tacewa babu mizani babu wani body da zai ce eh wane ya cancanta kuma da adalci ba da son zuciya ba babu wanda ya san malami sai malami duk wanda yake jahili ne to bai san me ake nufi da malanta ba ballantana ya zabi malami an fahimci wannan abu kamar da dazu da safi mai martaba yake fadin wata magana cewa ana iya nada dagaci da hanyar zabe amma limami to da ilimi ake gudawa ba gado ba yau sai idan mutum ya san menene abin da ake yi me ilimi ya cancanta ya san qur'ani ya san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san maganganun malamai zai iya tantancewa sama da wannan kuma a samu tsoron Allah shine sama da komai dan inda ilimin ba tsoron Allah to za a iya batar da mutane inda tsoron Allah kuma ba ilimi wasu malaman dama sun ce ai tsoron Allah ma ba zai samu ba ilimi ba dama ka samu mutum jahili ya cancanci lafazin khashiyatullah innama yakhshallaha min ibadihi suwa al-ulama to amma fa idan malamin baya tsoron Allah to sunansa jahili haka al-imam Muhammad shi kuma ya fassara wannan ayar yau ba haddace haddacen bane duk abin da ka haddace in ba tsoron Allah a gun mutum to sunansa jahili don haka ashe kenan mutum yana zama malami ne in ya akwai tsoron Allah kuma akwai tsoron Allah sannan akwai ilimin to wannan shi ake bukata ƴaƴan uwa wajibi a zamanin yanzu a samu irin wannan abu duk da saboda tsarin yadda shugabanci ke tafiya ba zai yiwu ba a ce an samu yadda za a tantance sai malami ne wanda yake ya cancanci ilimi yana da ilimin shi ya cancanci ya magana a babin ilimi na sha faɗi cewa akwai za ka ga mutane wasu mun san su malamanmu ne wasu a jami'a a Madina suna da ilimin da za su iya koya wa kowa a Najeriya komai za su iya koya wa kowa amma ba sa cikin majalisar manyan malamai kuma suna nan lafiya ga suna ilmantar da iya abin da Allah ya hore musu su ilmantar ba kokowa ake yi sai an sa ni a majalisar malamai ba a yin wannan ba a yi in akwai kuma akwai masu zaben to su suka fi sanin dama a cikin malaman ne su suka fi sanin waye cancanta ya shiga layin malami to ba wannan kawai nake so in magana ba akwai waɗanda su kuma ba wai harkar addinin ma ce a gaban su ba amma suna son ya zama cewa a cikin harkar addinin suna da sai sai yadda suke so za a yi kamar irin wanda masu ra'ayoyin modernization din da ra'ayoyin a gina abubuwa akan hankali da cewa duk abin da zamani ya zo da shi da Allah malaman nan ku daina tsananta mana ku bar mu mu ci gaba babu wanda ya hana ka ci gaba je ka ci gaba ci gaba in na rayuwa ne a tattalin arziki kullum muna faɗin wannan ci gaban tattalin arziki ci gaban technology ci gaban ilimi na zamani boko da sauransu babu wani addini da ya hana shi ai ilimi tattalin arziki ya haɓaka ai ilimi ai kere-kere ai ilimi duniya ce daɗi ai lafiya ai ilmantar da mutane lafiya da tsaftar jiki da komai duk wannan abu ne da ake son sa wannan ci gaba ne amma addini ya za a shiga aljanna to wannan maganar ilimin addini ce maganar qur'ani ce maganar hadisai maganar malamai da suka san menene qur'ani menene hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a bauta wa Allah da wani abu sai abin da shi yake abauta masa da shi ba magana ce ta a zamanin yanzu abu kaza dole sai an yi kaza sannan abu kaza ya tafi a'a Allah ya fi kowa sanin maslahar kowane zamani yadda ya bar mana shari'an nan to ya yarda cewa har kiyama ta fi kowane zamani mana a har kiyama a kowane zamani za a iya amfani da ita kuma ta fi kowane tsari babu wani lokaci da za a samu wani da zai ce shi ya hango yanzu qur'ani ba zai aiki ba zamanin sa ya wuce dole kawai ku bar mu mu amfani da tsarin da ake da shi yanzu tsarin da ake da shi yanzu shekaran jiya wani ya kawo shi jiya wani ya gyara yau ma an yi wani gyaran gobe ma za a sake wani gyaran wata ran zai kuma zo a ture shi sai a kawo wani ko ba haka bane yo amma na Allah fa yayi anticipating komai na rayuwar dan adam tunanin dan adam hankalin dan adam mai dan adam zai ci mai kwakwalwarsa take so mai ruhinsa yake so duk Allah ya gama mana bayani ya turo kuma irin mu mutum wanda Allah ya halice shi irin mu da sura irin tamu dan ya bayyana mana cewa abin zai yiwu a aikata shi da mala'ika ya aiko ai kaga ba za mu iya koyi da mala'ika ba ba ma iya ganin mala'ika jikin mu ma ya tsaya wuri guda amma sai aka turo mana dan adam irin mu saboda mu iya koyi da shi dan haka ashe kenan babu wata rana da za a zo a ce ai an yi outdating Islam akwai wani abin da za a shiga aljanna da shi ba musuluncin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam karka saurari irin wannan zancen Allah ya kyauta mana to suna nan zaka ga akwai su sun yi karatu na musulunci sun iya larabci amma suna tsoma kansu a abin da su ba su isa su sa baki ba suna tsoma kansu a ciki za su karrara abubuwa su soke abin da sahabbai suka yi su soke kaza kaji ana sukan sahabban annabi wannan wani ma dai kaza duk bai kyauta ba kaza kaza siyasa ce zamanin su ne ya bukaci su haka suka yi mu yanzu zamanin mu ba bukata kaza haka ku aje mana wannan magana sahabban haka zaka ji wani yana faɗi a zamanin yanzu shi hankalin sa ya kai Allah ya kyauta mana musamman irin masu bin makarantar Turabi na Sudan ne mutu har conference aka zo aka yi a biyu ke akan rayuwar sa ba mutumin da a yan kwanakin nan ko shekarun nan da ya amfani da irin wannan kwakwalwar ta modernizing Islam a ciccire abubuwa da musulunci ya zo da su duka a kakkau da su a dawo da a gyara wai a kinkinsa musuluncin ya dace da zamani da'awarsa kenan harkar rabon gado a ce dole a daidaita da mace da miji dan me za a ce lizzakari mithlu hadhi al-unthay wannan an rage haƙƙin mata an cuci mata a ce wai qur'ani ne cuci mace sai ka samu mace musulma yanzu zana faɗin irin wannan zancen to irin wannan ra'ayoyin shi nake faɗa su ne malam yake faɗa a nan malamai suna rasa ƙimarsu in aka samu yuzahamuna an musu cushe da waɗanda ba malamai ba sun shigo su ma za su sa magana su sa baki su tsoma bakinsu a kan menene Islam an fahimci abin insha Allah to sai yake cewa lakin yuzahamuna bi aqwamin يقيسون الأمور بآرائهم يسي هذا أول ما حدث في زمن الصحابة رضوان الله عليهم ونشد فرقون أبن نفارة أو كوا زمن الصحابة من زن الله صلى الله عليه وسلم لما حدثت بدعة الخوارج قاسوا yayin da bid'ar khawarijawa ta fito me suka yi kiyasi suka yi me manan kiyasi suka aje nassoshi suka yi amfani da hankalinsu suka ce dan me aliyu radiyallahu ta'ala anhu zai shiga harkar tahkim kun san tahkimi ne yawa wannan hukunci da aka yi tsakanin gefen aliyu da gefen muawiya aka zabi mutum biyu amr ibn al-as ya wakilci gefen ali ya wakilci gefen muawiya abu musa al-ash'ari ya wakilci gefen ali su zauna su tattauna dan ayi sulhu wannan abun khawarijawa ba su yarda da shi ba sai suka ce dan me Allah ya ce inul hukmu illa lillah kai zaka go kai amfani da wannan ba su fahimci ayar ba suka kafirta aliyu akanta suka kafirta sauran sahabbai sai da ibnu abbas yaje tattauna da su yace ku kuna tsammanin ba a amfani da mutum biyu su deliberating akan wani lamari ya kawo musu abin da ya shafi farauta wanda ya yi farauta yana cikin ihrami Allah madaukaki ya faɗa mana yahkumu bihi dawa adlin minku wannan na sha maimaita mana wannan kisar in munasa ba ta kama sannan kuma a dangane da abin da ya shafi rikici tsakanin miji da mata Allah madaukaki ya bada izini fab'afu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha a samu wakili hakaman Allah ya kira shi mai hukunci to su abun khawarija sai suka ce dan me za a yi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba wa man lam yahkum bima anzala fa ulaika humul kafirun suka kafirta saboda rashin fahimtar waɗannan ayoyi da makamantan irin waɗannan kiyasi suka yi da abin da suka ga ya kamata a yi a fahimtar su ba shi aka yi sai suka kafirta mutane wannan ita ce bid'ar farko da ta fara fitowa a cikin al'umma ta raba kan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ware suka koma wani gari harura suka ce duk wanda bai hijira ya koma can ba kafiri ne karan farko kenan da al'ummar manzon Allah suna ta rabu gida biyu ga sahabbai duka da gefen Abu Aliyu da gefen Muawiya duk suna tare a gefe guda su kuma waɗannan suka koma gefe suka ce sauran duka kafirai ne suka ce duk wanda bai yarda da su ba ya cancanci kisa haka za su tsaya akan hanya duk wanda ya zo wucewa a tambaye shi akan wanne ra'ayi kake kana tare da mu ko kana tare da Aliyu da ko Muawiya in yace yana tare da su anan za su fede shi kawai saboda tunaninsu suna ga ana yin addini ba yadda ya kamata ba to wannan duka kiyasinsu ne kai su zuwa ga wannan ba su bi sahabbai ba ba su bi fahimta mai kyau ba haka duk mutumin da ya bar sahabban manzon Allah ya nuna ya fi su ilimi to irin wannan abun haka zai auka cikinsa to sannan ya ce summa hadafat bid'atul murji'a sannan sai bid'ar murji'a ita ma ta uku mun yi wannan zancen a baya ko dukansu ma mun tattauna a kansu murji'a masu cewa imanin mutum yana nan a cikakken imani ko da baya aikin komai ma'ana aiki ba bangare ne na imani ba ma'ana mutum ya ce ya yarda da Allah akwai Allah zuciyarsa ta karbi akwai Allah to ko bai taba sallah ba bai taba azumi ba duk kisan da ya duk satar da ya duk zina da ya duk luwatsin da ya kawai inda ya yarda akwai Allah to zai shiga aljanna wannan aqidar sunanta murji'a aqidar murji'a to wannan suma bid'a ce suma kiyasi suka yi wasu nassosi suka kama kamar irin fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illa Allah dakhala aljanna suka ce to ya gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk wanda ya mutu yana sane da la ilaha illa Allah ko zai shiga aljanna don haka sanin la ilaha illa Allah ko baka taba aiki da ita ba ka shiga aljanna wannan kuma kun ga barin hanyar sahabbai ne da fahimta su dan ai su sun fi kowa sanin wannan hadisin ya ba su bata ba suka tsaya suna sallah suna azumi suna zakka suna haji suna komai suna da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qasul umur su ma sun yi kiyasi wal qadariyatu hakanan yan qadariya masu cewa babu qaddara suka ƙaryata qaddara cewa Allah bai rubuta komai ba Allah bai san wani abu da bawaye zai aikata ba sai bawan ya aikata sannan Allah ya sani su ma kiyasi suka ce in aka ce ya sani to ya zai wa mutum azaba akan abin da ya san zai yi shi in yayi kuma ran kiyama ya masa hisabi akai suka ce Allah bai sani ba abu ne shi ma menene kiyasi ne sun rubu da nassoshi na cewa Allah ya san komai sun rubu da nassoshin cewa Allah ya rubuta komai sun rubu da nassoshin cewa Allah shi ya halicci komai sun rubu da nassoshin cewa Allah da ganin da masa komai yake faruwa waɗanda su ne waɗannan rukunan imani da kaddara guda hudu al-ilmu wal kitabatu wal khalqu wal mashi'atu na san kowa anan ya haddace waɗannan ثم أتى من يقيس الأمور في المسائل الفقهية أيضا سننسى أكبر أكسامو وعند سكي قياسي أمسأل الفقه ثم أكساميسو فأخذ بالأقليات والأقيسة سيكام أبو بوان حنكلي والأقيسة لقياسي فقدمها على ما دل عليه الدليل سيقبات دوانا أبو بوان حنكلي أكان أبن دليلي يكنوني أكانسا أنسى مئلو وعند مسألو لنا wasu malamai suka saba akai ga nassin hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wata mas'ala sai kaga wani malami ya ce shi bai riko da wannan hadisin ba shi hankalinsa zai dauka yi amfani da shi anan to wannan shi ma yana daga cikin abin da zai kawo mutane rudani wani lokaci ba da gangan bane ko saboda hadisin ne bai zo ba ko kuma bai inganta ba a wurin sa wannan dai ina jin shi ma mun taba zancen a kansa uzurorin da malamai suke da shi na rashin aiki da wasu hadisai zaka karanta a cikin littafin Rafu'ul Malam anil a'immatil a'lam na Malam Ibn Taymiya zaka fa'idanta da wannan ba zaka zargi malamai ba galibi ba kin hadisan suka yi ba wasu ba su zo musu bane wasu sun zo musu a ganin su ba ingantattu bane wasu malaman kuma a ganin su ingantattu ne to wanda ya inganta ya aiki da shi wanda bai ganin baya ganin sa ingantacce bai aiki da shi ba da kuma wasu uzurun amma duk da haka akwai wadanda kuma sukan fifita hankalin su dai akan nassi to irin wannan ba a karba kuma karkacewa ce kuma bata ne koda a cikin abin da ya shafi fiqh din yace li adami ilmihi taratan ka gani saboda wani lokaci rashin sani ne ولتأويله تارة أخرى ولكتكم السبب لتأويل يبيعوا أبن وتفسر دبر لا تكين هارك الفئو مكي بابا ما بادا مسالي أكام ونا أبن دي مكي سو أي تركيزي أنا شيني ديك إن لا أشي غا نس قرآني غا حديثا من زن الله صلى الله عليه وسلم متين يقبا تد هنك لنسا وندا هنك لنكما ياسابا ما Qur'anin ya saba ma hadisin sai ce shi hankalin zai biya aje Qur'anin da hadisin to nan shi ake fada nan matsala take akwai bata akwai karkata kuma akwai karkatar da mutane Allah ya tsare mu an samu wasu daga cikin malaman falsafa da ilmul kalami da har rubutu suka yi sun yi maganganu ina ji na sha ga muku irin surazi da suke cewa in aka samu sabani tsakanin qur'ani da hadisi a gefe guda da kuma hankali a gefe guda hankali ga qur'ani ga hadisi sun fadi abu ga hankali kuma ya fadi wani abu to sai yace za a gabatar da wannan hankalin akan qur'ani da hadisi hal littafi ya rubuta a cikin wadannan cikin littafin ya fadi wannan irin magana to irin waɗannan ya kamata mutane su rika kiyayewa yauwa duk malamin da yake akwai irin wannan gocewar da zamiyar a tafiyar sa to sai ka kiyaye me zaka karanta me zaka fahimta me zaka dauka daga abin da yake rubutawa sai ce wa hadha al-ma'na wa huwa huduthu man yaqisu yaqisu al-amra bi ra'i wannan lamarin na faruwar samuwar waɗanda za su rika kiyasin al'amura da ra'ayi yud'ifu quwwata ahli al-ilm to abin da yake so ya faɗa kenan in aka samu irin wannan to lalle ƙarfin malamai zai raunana in aka samu irin wannan ra'ayoyin suka yawa a kasuwa su za a fi yawan ji na irin wannan su za a ji ba za a ji na malamai ba irin wannan shine halin da muka shiga yanzu da aka kawo mana wannan hanyoyin sadarwa din kowa da nasa daga kowa sai abin da yaga dama zai ji idan a Facebook ne ko a internet a abin nan nake so in ce ko WhatsApp da makamantansu kowa da group din sa sai iya yan group din ka kuke magana da su daga abin da kake so ka ji kullun shi ake gaya maka malamin da ka zaba shi kadai zaka ji zancen sa wannan ba sai mai meta ba mun taba zancen sa amma abin nake so in kai gare shi shine abin ya kai matsayin da ba kima da daraja ga ilimi da malamai saboda harkar addinin kowa magana yake a cikin ta haka ne ko ba kowa ya sa bakinsa harkar addini ya karanta addini bai karanta ba kawai zai magana akan harkar addini yanzu ana zancen harkar likita da harkar engineering harkar accountants economics da sauransu kowa ana girmama takhassusin sa ko ba haka bane ai mun san takhassusi yawa specialization kowa ana girmama an ce kai kwararren likita ne bai faɗi haka in ya faɗa kuma sai ga ba a so a saba masa haka ne in engineer civil engineer akan harkar gini builder in ya faɗi magana to sai a ce a wannan wani ma ai sai an sai maganar sa gashi me sai ake consultancy services saboda an yadda da kwararru ne su amma ilimin addini fa dan Allah ku yi makan ku annabi ilimin addini kowa malami kowa zai sa maka baki a harkar da ake tattauna wallahi ni ban yadda da ra'ayin malam wani ba ni la malam wani yafi kaza dan me yasa ma ake kaza da kaza to ai dama can ba Allah ma ya ce kaza idan kai gaya maka kai qur'ani waye koya maka qur'ani to irin waɗannan abubuwan shi ake so dan Allah in ana son tsari fa ya tafi malamai zama suna da kima su da darajar su to sai ya zama an bar musu fahimta irin yadda hakika su kuma ya zama a samu masu ilimin sosai malamai ya zama sun san me yake gudana a zamanin su sun kuma san ilimin dadin sosai sun fahimce shi an san qur'anin an koshi an san tafsirin sa an san hadisan da shuruhin su an san ka'idojin ilimi to sannan kuma ana fahimtar me ke gudana a zamanin yanzu yadda za a iya abinda za a yi ilhaqin hukuncin sa a bashi a bashi abinda ba shi da wannan ka tattara yan uwa ku tattauna a gano kamar da ake yi dai a inda yake akwai malamai amma a ce kowa zai bada fatawa yanzu sai ka ji wani ya bugo ya ce akar bakar law wata tambaya aka yi min ni kuma ban sani ba shi yasa na bugo in tambaye ka ma'ana shi ma ya isa a tambaye shi kuma shi ba abin da ya hada shi da ilimin shi ba ma dalibin bane asla to amma shi ma ana tambayar sa shi ma yana fada shi ma fatawa yake yi amma ran da ta tike masa sai ya tambaya in ba ta tike ba zai fada ko da ba dalili wannan abin wani zai ce wai to dan me za a ce sai malamin za su fada eh haka ne in ba malamin ba wai zai fadi wannan irin abu malami ne ya cancanta kawai ya sa baki a harkar ilimi amma duk wanda ba malami ba aikin sai ya tambaya a gaya masa abin da zai bauta wa Allah da shi zai bauta wa Allah da shi amma musamman kun ga me ya shigar da mu irin bala'in da muke ciki yanzu waɗanda ba malaman ba suka ginu akan malamai ne kuma musamman in suka yi magana akan abin da ya shafi kowa inda lamarin su ne su kadai daga shi sai shi kadai dinsa ba ma shi da matarsa ba shi kadai dinsa rayuwarsa ce shi kadai aka ba shi fatawa ko ya zaba abin da ya ga dama to in daidai ne ya samu lada in halaka ce shi kadai zai halaka amma yanzu zaka ga wanda bai tafar ba ya kone ya zo ya zauna kuma ya fatawa akan duk al'umman Najeriya yace duk wanda bai kaza ba kaza ne shi ba shi jami'in wannan bala'in ba shi ce mana wannan bala'in ka shiga shi ne abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa abinda ake nufi da arwaibida arwaibida su ne kananan mutane ya takallamuna fi umuril ammati mutanen da ba malamai ba amma su suke magana akan abinda suke abubuwan masu abubuwan da ya shafi security babban abinda zai tada hankalin mutane sai ga mutum ya zo ya yi huduba a kansa ya jama'a wallahi ba mu yadda ba sai an yi kaza sai an yi kaza shi fa ba wakilta shi ba amma sai mutane su fito ko ai zanga-zanga ko ai tashi hankali ko ai kone-kone wannan maganar ba ta kowa ba ce irin wannan abu in ka yadda da abu to tsaya iya matsayinka amma ka dora wa mutane sai an yi kaza wani kafiri ne wani dan bid'a ne wani kaza da kaza wani sai mun kaula shi wannan ba zancen ka bane wannan shine ake cewa ba me yin magana irin wannan sai suwa sai malamai in yake da malaman zaka ga kowa tsoro yake ma abinda bai shafe shi bai sa baki na taba baku labarin wani malami a gabana ina kallo an tambaye shi akan wata mas'ala da ta shafi saki sai shi a malamin Malam bin Baz ya ware malaman da za su rika magana akan harkar saki aje a tambayi hay a cikin barul ulama ni bazan bada amsa akan wannan kuma wallahi na san shi babban malami ne zai iya bada amsar amma girmama tsari yasa ba zai faɗa ba to amma mu yanzu ba tsari kowa kawai Allah ya shauta mana to mu samu inda za mu tsaya a yake cewa wannan to shine yake raunana ƙarfin malamai fa yadhhabu al-ulama wal akhyaru dhahaban sai malamai su tafi da su da zababbun mutane mutanen kirki hal huwa bil mauti faqat ashe kenan tafiyar tasu malamai ta mutuwa ne kawai ko kuwa am annahu dhahabun bi dhahabil quwwati ko tafiya tafiyar karfin su ko su mutu ko a ce karfin babu irin yadda ake ciki yanzu ga mutuwar ana yi malaman suna ta tafiya kowa ya tafi da wahala kaga irin sa ya dawo ko in ce an samu irin sa a cikin wadanda suke ko kuma yana nan din amma ba shi da tasiri ya fada ba a ji ba ya fada ba a ji ba ba a dauka sama komai ba shi da kima ba shi da daraja saboda me bai isa ba kuma ga wasu masu ra'ayoyi da yawa da su ake su ne masu fada musamman a zamanin harkar media din media musamman media conventional media nake nufi radio da television da newspapers ai duk abin da za su ga wa mutane sai sun zaba ba kowane ra'ayi suke fada ba ba kowane malami za su hada ka da shi su ce gashi ba a sai wanda zai tafi da daidai da abin da wannan gidan rediyon yake talla to sai su kawo shi shine za a hira da shi sai faɗi abin da suke so a ji ko ba haka ake bane duk wanda ya san tsarin media ya san abin da ake to kaga ki kenan ashe waɗanda ba su kai din ba galibi su ake ta talla su ne kuma za a dauka a matsayin malamai sai su ta fatawa a halakar da mutane a raba su da hanyar Allah da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ce dhahabut tawjihi tawjihin su ba shi da karfi ya tafi dhahabus sama'i sama'il kalima dhahabu sama'il kalima ba a jin maganar su hada wa hada yace duka wannan din ne da mutuwar da kuma wannan din na karfin duka kad yakunu bi hada wa kad yakunu bi dhaka zai yi an ce dhahabul ulama din ta hanyar mutuwa ake nufi zai yi an ce dhahabul ulama dhahabul quwwati wat ta'thiri wa at tawjihi wa sama'il kalima duka zai yi waɗannan din ake nufi to sai mu tsaya nan mu tashi kan fattabi'una lil ulama'i minhum kathir muna roƙon Allah madaukaki ya datar da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ilimi mai amfani ya bamu tsoron Allah Allah ya gyara mana al'amuran mu ya taimake mu akan gyaran abin da zamu iya Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu abubuwan da suke faruwa a jihar Kaduna da sauran bangarorin Najeriya ya Allah muna roƙonka ka kwantar da hankalin al'umma Allah ka tsare al'umma Allah ka dakatar da irin waɗannan abubuwa daga faruwa musamman lokacin da abubuwan siyasan nan suke ƙarfi muna fata a ƙara nutsuwa a ƙara hankaltar a daina gaggawar ɗaukar mataki in abu ya faru a riƙa nutsuwa kar a shiga cikin tashin hankalin da ba a san inda zai tsaya ba babu inda fa tashin hankali ya faru ya tsaya yadda kake so ko ba haka bane babu inda tashin hankali ya faru ya tsaya yadda kake so bai tsaya inda kake so ba bai tsaya yadda kake so ba kuma ba a san ƙarshen sa ba haka mu daina fatan sa musamman a hali irin namu nan rayuwar ya ake fama da ita ballantana an shiga tashin hankali ka shiga yanayin da ba za ka iya zuwa masallaci ba yanayin da ba za ka iya zuwa kasuwa ba yanayin da ba ka iya zuwa aikinka ba yanayin da ba za ka iya kai ɗanka makaranta ba ai tashin hankali ne haka da Allah a yi ƙoƙari duk inda aka ji irin wannan abu ya faru a riƙa ƙoƙari a daƙile shi kada ya fantsama cikin mutane a daina gaggawar ɗaukar mataki duk abin da ya faru a daina ɗaukar doka a hannu yanzu irin abubuwan da sukan faru a wasu ranar za ka gani ko ta hanyar ƙabilanci ko ta hanyar addini ko ta hanyar ƴan ƙwaya haka kawai sun samu makami ya shigo hannunsu sai su ɗau hukunci duk layin nan ba mai wucewa sai wanda suke so sai kaza sai kaza irin waɗannan abubuwan haƙiƙa suna tada hankali kuma suna hana zaman lafiya in ko zaman lafiya ya rasu to ɗan adam fa ya rasu muna roƙon Allah maɗauki ya tsare mu daga aukawa cikin irin wannan yanayi Allah ba mu hankali da nutsuwa a duk lokacin da aka ɓata mana rai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu haƙuri da juriya da ɗaukar mataki cikin hinka da basira wa sallallahu wa sallama wa baraka على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك